Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri. A yau shirin namu zamu yi zance ne akan abin da ya shafi sasari tsakanin aihuwa da aihuwa. A wannan shiri kungiyoyin da suka dauki nauyin kawo muku shi sun hada da lafiyar matasa, Congafen da Scout Niger da Equilibre Population kuma da tallafin Foundation Bill Gates. Amma kamun mu shiga gadan-gadan ga wannan shiri zan barin ku ku shakata da wannan tamkar mabudin ku ne. Hakikanin gaskiya wai shi wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa me yake nihi? Dalilin wannan tambaya shine a kasar mu ta Niger jama'a da dama ba su fahimci wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa ba. Shi ko wannan tsari manufar shi shine inganta lahiyar iyali musamman ma uwa da yaronta. Sasari tsakanin aihuwa da aihuwa ana nihin mace ta samu hutu na shekara 2 ko 3 ko ma fiye da haka sannan ta samu ciki a lokacin nan yaron da take dauka ta yaye shi. Don ganin wace irin fa'inta ce mutane suka yi dangance da wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa, muka tattaro ra'ayoyin jama'a ga furucin su.
Ga ciki kuma ga da ga hannu, wahala duba ke hannun ba.
To ke kin taba aiki da irin wannan magungunan?
To wallahi ni ban taba aiki, kowa da jikin shi na. Kowa wasu jikin shi ni guda ɗaya nayi. Da wannan ga yi ya iske abin ya tsaya da tunda aiki na an kai aihuwa ne banke jin daɗin shi sai ne abin ga ka tsaida. Amma ina gani yara suna yi suna dan suna yi yanzu tunda sun yanzu mutane kansu ya waye da rudo tsaka akwai shi da kyau da ke amma yanzu da ana waye mutane kai wallahi alhamdulillah yayi dama kai irin da. Amma da haka ana wahala ƙwarai. To rashin sani, oh rashin sani na da ko sai ake haramun na da. Oh sai ake haramun ne ko mun lokaci ma malamai na wa'azi sai a da sun ka zo mun ka zamna muna saura sai su mun ka tambaye su kike wannan ba haramun na tun lokacin da akwai shi tsakanin aihuwa da aihuwa a sa tsaka a wallahi tun da akwai shi. Oh sun ka faɗa mun sun ki akwai shi tun da shi na yasa yanzu mata sun ka samu ƙarfi ma yanzu na ga
nace aihuwa daga aihuwa tsakanin aihuwa da aihuwa sa lokaci nace tun daman ba haramun bane. Akwai lokacin da mu iyayen mu suke ɗar mai kiri ko wani magani su sha saboda in duk shekara suke aihuwa su rika zuwa shekara 2 shekara 4 kana su aihu wannan ba kishi ba tun daman akwai wannan. Amma mu abin da muke kyama yanzu a musulunci mu goyon bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke ya ce duk abin iya kishin musulmi sai aihu diya ranar tashin kiyama in Allah kai mu musulmi su fi kowa yawa cikin aljanna.
Kwarai nake da masaniya bisa magani mai sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa don yana da unhwani kwarai a cikin gida ga mata har ga miji har zuwa ga ɗiyan ma da aka aihuwa. Idan kana sa wannan kana shau ɗauka wannan maganin na ɗaya dai likita dukkan ta yi ana muku wannan gargaɗi kamin ma ku yi awo a muku gargaɗi magani kala-kala ne wanda ke zuwa da jininka wanda ka zaɓa ma ranka shi za ka sha. Kuma kyauta ake bada shi ba sayan shi ake ba. Kuma in kana shan shi na ɗaya za ka sa sarari tsakanin aihuwarka yaronka ya yi wayo ya yi kwari ka samu lokacin tattalin shi kuma ka samu lokacin yadda za ka ɗauki lokaci ka yi kula da gida da mai gida shi ma.
To ke kina amfani da wa'annan magunguna?
Kwarai nake amfani da shi tunda a lokacin a harko ma rurutsa nake wata tara duk sai in samu ciki sai da ni sorbiu sannan aka gaya min akwai shi. Ni she ina dauka shi kuma alhamdulillah yanzu dana duka sai ya je jardin dan fa sannan in aje kuma ba wani matsala in samu wani
amfani ke gani.
To wallahi na samu unha yana da unhani kwarai tunda yanzu kaga gashi na taho safem dan dana gashi na jardin dan fa yake to inda yana shan nono ne kaga ni matsala ne
ina da wani na biye da shi ka gani kenan zai hana ni in ji dadin in yi sana'a ko in kai formation ta zo ko abinda wari na mata yan uwana mata ke iya su zabura su tai su yi
to ka san kuma gunguna ko kuma dubaru duk abin ne masu amfani saboda wannan yaron ya kama wannan saboda aihuwa in tana kulkusa tana wahaldawa bayan da rashin lahiya ta uwa kuma har yau uwayen ma uban sirtu shi a da sharadin duka to an yi son ko a samu a huta dan huta ta samu saboda shi mai gida shi a da larura in ɗana magare shi aina shi ne tabbata ce Allah ke ɗauka amma Allah ya ce ma kai ma ka kama da kanka tukuna yauwa ya ba kiyo ne.
Da kasancewar wa'annan magunguna a cikin gidajen likita kuma kyauta ake bada su kamun mace ta fara dauka sai an yi gwaje-gwaje amma sai kaga wasu mata sun fi son su rinka sayan maganin sasari tsakanin aihuwa da aihuwa wajen ƴan chemist wannan tabi'a tana tattare da matsaloli da dama ga matan da ke amfani da wa'annan magunguna shi yasa Malam Mamman na jaridar Independent ya yi mana bincike akan wannan sha'ani na amfani da magungunan sasari tsakanin aihuwa da aihuwa wa'anda ke wajen ƴan kemis. Sharhin nashi ya soma da cewa duk da kasancewar magungunan sasari tsakanin aihuwa da aihuwa a cikin gidajen likita wasu mata sun kwamace mu amfani da magungunan da ke hannun ƴan kemis. Alhali masu wannan sana'a ba su da sani akan wa'annan magunguna suna dai kama-kame kuma mafi yawan su ba su yi karatu ba kuma suna kasuwanci ne ba bisa ka'ida ba su ne suna yawo a cikin gari kuma suna bin gida-gida don saida ma mata maganin mata masu amfani da wannan magani suna cikin gidaje a cikin matan har da ƴan mata ke sayan wannan magani in ji ƴan kemis din kuma akwai shakku a game da ingancin maganin maganin na ƴan kemis an bar shi ne a cikin rana kura wani maganin ya rasa ingancin shi shi ko shan irin wannan magani yana kawo matsaloli ga mata masu shan shi domin wani maganin ya bar aiki in an sha shi baya amfanin komi kuma ya kawo muku cuta wannan tabi'a tana sabiyar takalmi ga kokarin da hukumomi ke yi don bunƙasa lafiyar iyali. Abin da aka sa gaba shine jama'a su rungumi wannan tsari domin ba ila shakka zai kawo ci gaba a cikin gidaje da kuma kyakkyawar zamantakewa da koshin lahiya. Donjin har in wa'annan magunguna na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa akwai su a cikin gidajen likita da jin in mata suna zawa daukar maganin da ma sauran bayanai muka yi tattaki muka isa a nan cibiyar da ke kula da bunƙasa lahiyar uwa da yaronta inda muka hiranta da wata Saji Farm amma ta soma da bayyana mu da sunanta.
To sunana Madana Abdulsaku Hawwa. Ni Saji Farm ce anan santre inda ake karban maganin hutu.
To a wannan likita taku mata nawa ke zawa karban magunguna na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa?
To ga ini dai muna samun kimanin wajen mace 60 da ke zuwa. Muna samun sabi da suke kai 15 haka. Da tsohi masu zuwa control ko ku wanda suke karban magani in ya kare a ce musu su taso da wasu zo su karba ko masu zuwa yin allura.
To wa'annan mata da ke zawa wajen ku daukar wannan magunguna kyauta ne kuke ba su ko ku saya suke yi?
Magani ba a saya, kyauta muke ba su shi.
To akwai kamun su dauki wannan magani, akwai sharori da kuke ba su su diya mata in?
Kwarai ku. Tunda duk in suka zo nan wurin duk da ta fara zuwa farko sai ta shigo an yi hirar ita nan wurin mu yi mata tambayoyi tana ba mu amsa bayan mun yi musu tambayoyin nan mu tambayi macen da wane ta san cikin magunguna na hutu in ta faɗa muna sai mu gaya mata mu ce mata to bai cin waɗanda ta sani akwai waɗansu mu gwada musu su dukansu kowane kuma sai mun ba ta tarika cikin hannunta ta gani yannan in mun ka gwada musu yana sai mace macen to yanzu ta ga duk kowane da adada kai wurin ga yanzu ita ce za ta zabi da kanta wanda take so bayan macen ta yi zabi wanda take son nan yana samu ƙara bata kuma bayani bisa ga wannan maganin da ta zaba
to wani irin magunguna ne kuke badiya mata in
to na akwai dai kwayoyi na hadiya da ake ce ma pilul baitin pilul akwai allura da ake yi wata uku zuwa wata uku baitin alluran nan akwai kaushu na sa ga hannu kaushu akwai iri biyu akwai wanda adda sanda guda na da yake yin shekara uku akwai wanda yake da sanda biyu da yake yin shekara biyar akwai kaushu wanda ake sa cikin ma'aihwa shi ma yana yin hutu mai tsawo yana yin daga shekara goma zuwa shekara goma sha biyu mai aka sa mata shi lokacin ta buƙaci aihwa duka sai ta zo a hidda mata to akwai kaushu wanda maza suke unwani da shi da ake ce mahulla shi ma muna gurama mata
to akwai bambanci a tsakanin magungunan
duka aikin su guda ne sai dai bambancin su wancan na hadiya ne kullun sai ka sha wanga allura ce za a rika yi maka wata uku zuwa uku wancan kuma ga hannu za a sa shi kuko na sa cikin maihwa in ba shi ba duka aikin su guda duka dai suna hana mace aihwa ne sai lokacin ta buƙaci aihwa ta tsaida
to kamar wani sashi ne na diya mata suka hizawa karbar wa'annan magunguna
duka kowane iri muna samu muna samun ma'aikata muna samun matan da ba su taba zuwa lakwal ba muna samun ƴan lakwal da suke zuwa mata duk da shekara 15 zuwa shekara 42 duka suna zuwa karban magani
to kamar idan matan suka zo a zahiri me suke bayyana muku
to in suka zo dai in mace ta saba zuwa in ta komo muna tambayar ta ya maganin da kike doka akwai matsala ko babu in akwai matsala sai ta ga mana matsalarta don ka sai a samu ai a jayo kan wannan a ciwo kan wannan matsalar da ke gare ta
to kamar idan mace ta zo ta nuna magungunan da take bukata ɗin kai tsaye kuke ba ta ko ku sai ku yi wani bincike a wajen ku
akwai tambayoyi da muke musu bayan mun yi musu tambayoyi nan ne muke sanin ke ya cancanci a bata maganin ta zaba ko ku bai cancanci a bata ba in muka ga bai cancanci a bata wannan ba sai mu ce mata to ga sunan an gwada miki yanzu wanga bai miki ya kamata ki sake kuma ki sake wani zabe in ta sake wani zabe kuma lokacin nan kuma sai mu diba mu gani wani ta zaban nan shi ma in ya cancanta a bata shi a bata
kamar yadda kuka shi wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa wasu na mishi mummunar fa'inta abin da ya kawo wannan shine rashin samun cikakken bayani bisa tsarin gurin da aka sa a gaba ga wannan tsari shine kamun shekara ta 2015 ya zaman to kishi 15 a cikin 100 na iyalai na aikata wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa a yau abin da ya shahicin mu gurin wannan tsari akwai jan aiki a gaban mu domin a wannan ƙasa tamu yalle kalilan ne yake amfani da kayan sasari tsakanin aihuwa da aihuwa don gani da ido har in ana samun mata masu sasari masu amfani da magunguna wa'anda aka kebe akan haka muka isa anan cibiyar da ke kula da bunƙasa lafiyar uwa da yaronta ga dai abinda muka tarar da
to gashi dai mun iso a wannan likita ta Podrier wanda ke kula da musamman lafiyar iyali musamman mata da yara inda muka zo muka tarar da ya mata sosai ga sunan zazzaune suna so su ga likita mun sadu da wata malama malama me ka wake a wannan likita
na zo ne in dauki magani na spasman renaissance
to tun yaushe ne kika fara daukar wannan magunguna na sasari tsakanin haihuwa da haihuwa
na jima lokacin da na haihuwa ta ta hware ma bayan dana yana da wata 6 na zo nan ga na dauki magani na shekara 3 bayan shekara 3 na zo na hidda maganin na dauki wani ciki na biyu yanzu da na aihe dana na biyu sai na dawo kuma zan samu magani kuma
su wannan magunguna na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa kyauta ne ake ba ku su ko saya kuke
a kyauta ne ban biyan ko dala
muna yi mu sani kamar me yasa kike shan wannan magunguna
to daya dai aihuwa kowa ya sani akwai wuya to bayan an sha wuya ya kamata a huta saboda shine da na aihuwa ta na fari nace ya kamata in huta kadan in ya so in ya na biyan
yanzu da yake shan wannan magunguna ya ke shiga jikinki
wallahi babu lahani ko guda babu lahani ko guda kuma buri na yana cika na in huta ina samun hutu
malama ni kika zo yi a wannan likita
na zo dauka magani ne saboda in sa wanga tsakanin in huta tsakanin aihuwa da nake
To muna yi musani kamar tun yaushe ne kika zo a wannan likita?
A wannan likitan dai na fara shan magani tun aihuwata, tun bayan aihuwata ta fara, da naji dadin shi kuma yanzu da nayi ta bihe na komo.
To su wannan magunguna na sasari tsakanin aihuwa, kyauta ne ake ba ku su ko sai kuke?
Kyauta ne ake ba mu su a nan wannan santarki, inda ka zo ka same su a kyauta.
To me yasa kike shan wannan magunguna na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa?
Ina ɗauka wannan maganin saboda in huta kuma wannan rayuwar tsada gare ta, saboda ga wannan a kula da ɗiya bang na wuya gare shi kenan. Ina sa aihuwa tsakanin aihuwa na huta, na samu in kula da mijina, in kula da ɗiya na wani ɗan ɗan ya girma, wani lokacin da zaka samu wani kenan ɗiyan ma sun tanye ka saboda riƙe juna. Kuma da rayuwar dai da ta yi tsada an samu a daidaita, amma an aihu ko wace shekara ai ba ya yi ba wannan rayuwar.
Ya kike shi yanzu a jikinki da kike shan wannan magungunan?
Wallahi babu matsala ko guda. In na doke shi ma kamar ban doke shi ba, kamar yayin da nake kullun nake haka nake jin kaina.
Wasu masu gidaje sun yi na'am da wannan tsari, domin ci wasu tsarin sasari tsakanin aihuwa da aihuwa abu ne wanda zai taimaka ma masu gidaje wajen daidaita iyalansu. Kamar dai yadda wannan magidanci wanda ya rako macen shi daukar maganin hutu ya bayyana mu.
Na zo ni da uwar gidata don mu gane juna, kuma har yau a samu daidaita aihuwa.
Me yasa kake goyon bayan matarka ta sa rinka shan wannan magunguna na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa?
To ka san ko magunguna ko kuma dabaru duk abu ne masu amfani, saboda wannan yaron ya kama wannan. Saboda aihuwa in tana kulkusa tana wahaldawa bayan da rashin lahiya ta uwa, kuma har yau uwayen ma uban sirtu shi a da shar din duka. To an yi son ko a samu a huta don huta ta samu.
To a ganinka wani amfani ke ga wannan sasari tsakanin aihuwa da aihuwa, musamman ma ga ku magidanta?
Yau ai shi ne na faɗi na ce ai saboda shi mai gida shi a da larura. In ana magare shi ai nashi ne tabbata ce Allah ke ɗauka, amma Allah ya ce ma kai ma ka kama da kanka. Tukuna yauwa ya ba kiyo ne.
Mutane wa'anda ke adawa da wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa ba su gane tsarin ba sosai, kuma wasu daga cikin hujojin da suke bayyanawa hada na addini, inda suke ganin cewa duk bakin da Allah ya yi bai hana mai abin da zai ci. Kuma addini na buƙatar al'umma masu ɗimbin yawa, kamar dai yadda malamin nan ya bayyana mu.
Ni suna na Sumai Libra, kuma anan yamma ina da shekara 31 abu daga Zandar nake garin Malam, amma zan rike da zama. Abinda na hudewa nace aihuwa daga aihuwa tsakanin aihuwa da aihuwa sa lokaci, nace tun da man ba haramun bane. Akwai lokacin da mu iyayen mu suke karmar kiri ko wani magani su sha, saboda in duk shekara suke aihuwa su rika zuwa shekara 2 shekara 4 kana sa aihu, wannan ba kishi ba tun da ma akwai wannan. Amma mu abin da muke kyama yanzu a musulunci mu goyon bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muke ya ce duk abin ya kishin musulmi sai aihu diya ranar tarin kiyama in Allah kai mu musulmi su fi kowa yawa cikin aljanna, shine muke bukata mu wannan gune shi. Amma su yanzu turawa suka zo ba wannan hayi suka dauka ba mu abin da sai muke kyamal abin tun da akwai da yake shi ai ba lihi bane. Amma dan sanadin aihuwa shekara ɗaya shekara biyu zuwa shekara uku mutum ya aihu ba lihi bane wannan. A gargajiyance ma can da akwai wannan akwai shi, wani ba mu kishi ba. Amma wanda zamu yi su kawo suke ba da kyauta a yi, mun san hanyar suka dauka su a gurin su a kafurce ba komai bane. Mu a musulunci lahi zai ku abin da ke kyama ne mai yin shi ma Allah ka mai saukin kali wanda bai shiga muka Allah sa ciki. To ka ji ni abin ra'ayina kenan.
Ba gani wannan tsarin yana kawo taimako kamar ga inganta lahiyar iyali, musamman ma uwa da yaro
da lahiya da rashin lahiya duka na Allah ne. Kuma Allah dai ka cuta sai da shiga maganinta, ka ga dai haka nan. To Allah da ya dora mashi sarki makita wanda magani kwazanci ne ake yi, lahiya na gurin Allah shi ke bada.
Wa'annan magunguna na sasarari a yanzu a duk cikin likitocin ƙasa akwai su, kuma kyauta ne ake bada su. amma duk da haka mata da dama ba su daukar su. Me yasa wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa bai samu karɓuwa ba kamar yadda ya kamata? Wa'ana dalilai ne ke yin karan tsaye ga daukar wa'annan magunguna? Don samun ansoshin wa'annan tambayoyin, abokin aiki mu Malam Sani na Radio Amfani ya hiranta da Malam Yahaya Sani Janjuna, masanin zamantakewa ne, don ya mun fashin baki a game da abubuwan da ke hana ruwa gudu ga daukar wa'annan magunguna na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa. Ga dai abin da yake cewa,
lalle a galgajiyance kowa ya san akwai abubuwa wanda ake yi bisa wannan fannin. Galgajiyar ka'idar ta gaba ɗaya, bokaye da masu magunguna na itace a lokacin nan da suna ba da magunguna yanda za a yi mace ba sauran ɗauka ciki idan ta haihu ɗan ɗa, don saboda cewa an san ya kamata tsakanin ɗa na yanzu da wanda zai tahowa gaba an samu ɗan kimantawa lokaci kaɗan, wanda zai ba yaro wanda ke da kwai yanzu ƙarfi hashu ɗan ƙosa sannan wani shizo. Wannan uwayenmu sun san da shi abu ne al'amari waɗanda an ka daɗe da sani. Na biyu, sai addinin musulunci shi kankanshi sai ya zo, da ya zo shi ma bai hana shi ba, kuma sai kwatanta cewa da ana so mace ta ba ɗa nono ta shayar da shi har tsawon shekara zuwa kuma biyu haka. Kenan kaga daga nan ma al'amari ne wanda za a sa cewa da an gane addini shi da kanshi, ko da bai hito haza bai gai ai, amma magana ce ta Allah dukunkune. Idan an ka ce a bayyane ta, ana gano cewa da kenan an ce shekara biyu, kenan ana nihin cewa da kowa ya san da in mace tana ban nono ba ta ganin haila, kenan abu ya zamanto cewa da idan ba a ganin haila kenan jiki haihuwa ya ce ban shirya ba na in ɗauki ciki, kenan ba a ɗauka sabon ciki. Shi yasa kenan ana son cewa da a sa tsakani, kamar in an ka diba kimani addinin musulunci ya sa a ce sa kamar shekara ko biyu tsakanin ɗaya tsakankanin su na same su. Kenan kaga wanga abu akwai shi galgajance, akwai shi cikin addinin mu. Sannan lokacin da Bature ya kawo wannan zance, zance ne wanda kama mutane masu ilimi waɗansu suka yi wannan nazari suka gano cewa da in ka ɗauki kamar Maltus, wannan ana kwatanta cewa lokacin da ya yi wannan nazari nashi ya ce a duniya jama'a su yi hankali, akwai matsaloli waɗanda muke takawa. Shi ga nashi ra'ayi yanda ya kwatanta cewa da mutane suna yawan ƙaruwa, alhali abinci kawo ba ƙaruwa ba yake ga yadda mutane suke ƙaruwa. Idan ba a yi kuskure ba, a yi hankali ba, aka kimanta haihuwa, za a kai mu lokacin da jama'a al'umma za ta yin yawa, amma kuma babu halin yin abinci wanda zai ci da al'ummai. Kenan shi ne aza wannan abubuwan na nazari yanda kowa ya ja shi nan wanga ya ja nan a ƙasar China. A lokacin suka ƙizancen shi, suka kwatanta cewa da idan lokacin an ka ɗauka lokacin Mao Zedong ya kwatanta cewa da mu za mu gaya maka mutum baki guda ne amma hannu biyu, hannu biyu yana iya ci da baki da yawa. Kenan su ba su yarda da wannan al'amari nashi ba. Idan ka ɗauka kuma maganganun shi a addinance, munan wajen mu a galgajance mutane ba za su yarda da shi ba, saboda za su da kunkune zancen su kwatanta cewa da Allah ya ce shi ne ke ci dawa. Amma ai an nazarta kwatanta cewa da ba an hana haihuwan ne ba, ba an ce a tsaye da haihuwa kamar ɗa uku ko ɗa huɗu a addini ko kuma shi wannan. Shi abinda ake so cikin wanga, abinda ake nihin na planification ɗin familial, na a gyara kamar mace ta huta sannan ta samu wani ɗa. Hutun nan ana so a sa tsakani shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu, sannan kuma a yi, saboda zamani ya canza. Abincin da mata suke ci ba iri ɗaya ne da na da ba, aikace-aikacen da ake sa mata yanzu ba iri ɗaya ne da na da ba. Kenan jiki yana saurin lalacewa, cututtuka iri-iri ne ke da kwai waɗanda da babu su waɗanda ke da kwai yanzu, waɗanda suna haddaban mata, suna haddaban maza, suna haddaban yara. Kenan wannan cuɗanya junar da mutane mun yawa tsakankanin mu malati dandanan, kaji ba ka gani yanzu ka ɗauki mutum sai ga so nawa yake yin masasar cizon sabro da shekara. A da so guda ne ake yanta idan ci muka ta kai, amma yanzu sai ga mutum ya yi so biyu, so uku, so hudu, so biyar a shekara. Kuma ga abubuwa wanda za a cewa ana neman kuɗi. Idan ka ce baka wannan tsakani yara juna hakan ga cikinsu, zai kawo maka matsala, saboda cewa da idan kana da mace ga ɗa goye, ga tsohon ciki, ga wani ana ɗanja, dukkansu ba su yi shekara, duk wani aƙalla shekara guda-guda ko wata tara-tara ne tsakaninsu. Kaga wannan abu yana iya kawo mu wannan mace.
Ganin muhimmancin wannan tsari na sasari tsakanin aihuwa da aihuwa, Malam Yahaya Sani Janjuna, masanin zamantakewar al'umma, yayi kira ga al'umma da su ba wannan tsari goyon baya domin amfanin su ne.
Duk wanda ka ce ma yanzu ka jinkirta haihuwa tsakanin yaranka, wanga na yanzu ka bari ka sa shekara biyu ko uku ko hudu sannan a samu na biyu, kaga abu ne wanda zai sa kenan ba za a samu ɗiyan da yawa ba. Bai kai ba ka ce mutum ba ka rage haihuwa, me idan ka kwatanta mishi ta wannan fannin zai ganowa da gaskiya ne wannan. Amma ka ce mishi a tsaye da haihuwa, shi kuma yana neman saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi ɗaya yanda za a samu musulmi ɗayan albarka duka su yi yawa cikin duniya. Kenan kana taimakawa cikin addini ne idan ka samu ɗaya da yawa, idan ka sa ka ba su tarbiyya suka zama musulmi. To yanzu abin da ake kwatanta a ce yo ai kare ka samu waɗanda kake iya tarbiyyantar da su su zama musulmin, ka su maka yawa ka rasa maida su musulmi su ta suna jiha maka zanubi kai kana lahira. Kenan abubuwa ne wanda mutane ne kowa ya kamata ya nazari ya diba ya gani me ke gyara shi. Abu ne wanda yana yiwuwa ba sai ka ɓata addinin ka ba, yana yiwuwa kuma ka kawo kokari cikin addinin naka yanda kake so, kuma ka kimanta yanda jinjiran ka za su jin dadi, kuma yanda kai kankan ka mata ka za ta jin dadi, kuma kai kankan ka ne za ka kyautata ma rayuwarka yanda za ku zauna da kyau. Kenan kaga na ɗaya kenan. Na biyu, yanzu na makaranta na lakwal mata da suke yin aiki, bai kai ba yanzu a ce ma mace je ki rage haihuwa, bai kai ba a ce mace ki kimanta haihuwa tsakanin da na farin da na biyu ko kuma da na biyu da zuwa na uku ko na uku zuwa na hudu, bai kai ba a ce mata haka nan. Saboda idan tana aiki ko tana makaranta ta samu haihuwa, ta san wahalar da ta sha, ta san lokacin nan abubuwan da zai kawo mata matsala zuwa kuma wurin aikin ko kuma zuwa makarantai. Kenan ita da kanta za ta ci sai ta huta, mijin bai da ma labari za ta gewayawa ta dauko magani ta jira. Saboda abinda duk ya kawo cikas wannan sahun gaba da saru suka yi na harin wanda bai kamata ba na cewa da a rage haihuwa, wannan kalma ta ragewa ita ce ta kawo babban matsala. Ba a kyauta ba, saboda abin da ya kamata a kwatanta mutane su gane ba tsaida haihuwa ba kuma ba a rage ba, a'a a kimanta tsakanin juna, yaro na yanzu jinjiri na yanzu da wanda zai samuwa a dan samu ɗan shekaru dan saboda ƙarfin gwiwar su dan su kankan su yi ƙwari dan kuma mace ta ji daɗi. Idan da haka aka kwatanta mutane da farin abubuwan ba za su kawo matsala ba, sai abu ya zamanto cewa da akwai waɗanda za su suka ƙasa su kwatanta cewa da dama Bature ba ya san addinin Islama, kenan dama ba ya so musulmi su yi yawa, duk shine ya kawo waɗannan abubuwan mutane suna ta wurin lissahin su har cutar ga ta cikin shan inna, mutane suna kwatanta cewa da dubaru ne na Turawa na a rage haihuwa. Kaga duk wannan abubuwa akwai jahilci da ko ina. Kan shi Baturen yayi abubuwa wanda bai kamata ba, dan saboda yayi fofa na harin wanda za a kwatanta cewa da bai kyauta ba. Shi su kuma nan mutanen mu su ma ba a ci sana da gaskiya, me ya kamata a ce su kankan sun yi babban nazari ka gano cewa da wannan abun idan Bature yayi kafa gaba ne wanda ba daidai ba. Amma yanzu kai da kanka in kalli sanha za ka gane ga abin da ya kamata ka yi ma junan ka ko ka yi ma matarka, yanda za a yi ku samu ƙarfin zamanawa tare ba a cuta ba kuma ba ka ɓata addinin ka ba, saboda kuma addinin ba a cewa ya hana wannan kuma ba a cewa bai ba da authorization ba a yi shi.
Muka yi raskona dukkan bayanan da aka yi, sasari tsakanin aihuwa da aihuwa ba yana nihin tsaye da aihuwa ba, nihin da aka bashi ko kuma nihin da ake shine kyautata lahiyar uwa da yaronta. Magungunan sasari tsakanin aihuwa da haihuwa ana samun su a cikin gidajen likita kuma kyauta, amma mata kaɗan ne ke zuwa ɗaukar maganin saboda rashin sani ko kuma wasu da dalilai marar hujja. Wa'annan dalilai na mai da hannun agogo baya ga yunkurin da ake don kyauta lahiyar iyali a wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar. Su dai magungunan sasari na kiyaye mace da yin ritsa. Ritsa na tattare da matsaloli da yawa ga mace da ke fama da ita, haka zalika ga yaran da take haihuwa. A wannan lokaci da muke ciki na tsadar rayuwa da kuma ƙarancin abin hannu, inda talauci ya dabaibaye jama'a, ya zama wajibi masu gidaje su yi tunani su tsara iyalansu don samun ci gaba. A nan za mu dasa aya ga wannan shiri wanda haɗin gwiwar ƙungiyoyin lafiyar matasa Fangafen, Sukuta Niger da kuma Equilibre Population da ban hannun Radio Anuri Mai da Radio Zigi Taloga da Radio Amfani Taya Mai da kuma jaridar Independent muka gabatar muku da wannan shiri. Ni Isuf Shehu da na gabatar nake ce muku a huta lahiya. Azawa salam.